Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 12 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Amurka da China sun shiga fafatawa a fagen cinikayya bayan kasa cimma jituwa a tattaunawarsu ta baya-bayan nan. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da shugaban Rasha Vladimir Putin da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a wannan satin. Sannan kasar Saudiya ta ce jami'an tsaronta sun halaka wasu mutane 8 da ake zargin su da kasancewa 'yan ta'adda a yankin Katif da ke gabashin kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hedikwatar rundunar sojan Najeriya ta ce 'yan bindigar jihar Zamfara da ke ƙaura zuwa wasu sassa na ƙasar su ne suke sabunta hare-hare a makwabtan jihohi irin su Katsina da Sokoto. Sannan za ku ji cewa a yau ne jamhuriyar Niger ta bi sahun takwarorinta na duniya wajen tunawa da ranar malaman jinya ta duniya baki ɗaya. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma da kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Amurka da China sun shiga fafatawa a fagen cinikayya bayan tattaunawarsu ta baya-bayan nan kan batutuwan cinikayya wadda har suka kammala ba tare da cimma jituwa ba. Ranar Juma'a Amurka ta ƙara haraji daga kashi 10 cikin 100 zuwa kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin China na kuɗi dala biliyan 200 da ake shigar da su Amurka. China ta ce za ta mai da martani amma ba ta yi cikakken bayani ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya kuma umarci jami'an gwamnatinsa su fara shirin ƙara haraji kan kusan dukkanin sauran kayayyakin China waɗanda ake shigar da su Amurka waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan 300, matakin da ake ganin zai ɗau watanni kafin a fara aiwatarwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da shugaban Rasha Vladimir Putin da ministan harkokin wajen Rasha ɗin Sergey Lavrov a wannan satin. A yayin da kasashen biyu ke takaddama kan wasu batutuwa ciki har da Venezuela da Iran da kuma katsalandar din Rasha a zaben Amurka na shekara ta 2016. Pompeo zai kama hanyar zuwa Rasha din a yau dinnan Lahadi, wanda wannan ne karan farko da zai tafi Rasha tun bayan da ya zama babban jami'in diplomasiyar Amurka. Manyan jami'an gwamnatin Amurka ciki har da Pompeo din da mataimakin shugaban kasa Mike Pence sun zargi kasar Rasha da yin zagon kasa ga jagoran 'yan adawar Venezuela wanda aka zaba a demokradiyyance, wato Juan Guaido. A gwagwarmayarsa ta kawar da shugaba Nicolas Maduro mai fama da rigingimu. Amurka na zargin Rasha da kokarin kutsawa cikin yammacin duniya ta wajen amfani da kasar ta Venezuela. Kasar Saudiya ta ce jami'an tsaronta sun halaka wasu mutane 8 da ake zargin su da kasancewa 'yan ta'adda a yankin Katif da ke gabashin kasar. Ma'aikatar cikin gidan Saudiya ta ce waɗanda ake zargin sun mutu ne a musayar wutar da aka yi da jami'an tsaro a jiya Asabar a tsibirin Tarot. Gwamnatin Saudiya ta ce mutanen sun yi ta shirin kai hare-hare na ta'addanci amma ba su yi nasara ba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an gwamnatin wato gwamnati a kasar Pakistan sun ce wani gungun mutane kunshe da 'yan ta'addar dama ya kai hari kan wani otel din Alatu jiya Asabar. Daura da tashar jirgin ruwa ta Gwadar wadda ke gabar tekun Arabia ya halaka akalla jami'an tsaro guda. Rundunar sojin kasar Pakistan ta ce jami'an tsaronta sun gaggauta zagaye maharan waɗanda ke ɗauke da manyan makamai a matakalar zuwa hawa na sama, kuma an kwashe dukkanin mutanen da ke cikin gidan lafiya lau. Musayar wutar da ta biyo baya ta ɗau sa'o'i kusan uku, inda dukkanin maharan suka mutu, kuma rahotanni na nuna cewa jami'an tsaron Pakistan na kan binciken gano ko shin da haɗin bakin wasu mutane a wannan al'amarin. Hotel ɗin mai suna Zaber Pearl Continental Hotel, wanda ke kan wani tudun da ke saman babbar tashar jirgin ruwan, babu irinsa a halin yanzu a duk faɗin babban birni mai tashar jirgin ruwan wanda ke kudu maso yammacin ƙasar, wanda 'yan China da sauran baƙi 'yan ƙasashen waje suka fai zuwa. Rahotanni na nuna cewa maharan sun shiga otel ɗin ne ta kofar da aka ware ma ma'aikatan otel ɗin. Jihohi 40 na Amurka sun shigar da ƙara a kotu ta tuhumar wasu kamfanoni 20 na harhaɗa magunguna, waɗanda ke yin wasu magunguna na yau da kullum saboda shiga wani tsarin da suka yi na yaudara, inda suke tsawala kuɗin magunguna wani sa'in ma har da kashi 100,000. Mun samu tabbatattun hujjojin da ke nuna cewa waɗannan kamfanonin sun cuci Amurkawa na biloyin daloli, a cewar Attorney General ɗin jihar Connecticut William Tong. Ya ƙara da cewa dukkanmu muna mamakin ganin yadda ɓangaren lafiyarmu, musamman ma na magungunan yau da kullum, ke da matuƙar tsada a wannan ƙasar. 'Yan tawayen Houthi da ke Yemen sun fara janyewa daga tasoshin jirgin ruwa na Hodeida da Salif da kuma Ras Isa tun daga jiya Asabar, kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cima a ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada. Dama tun ranar Juma'a, Michael Lesgard, ciyaman ɗin kwamitin kula da janyewar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa RCC a taƙaice, ya bayar da sanarwar cewa 'yan Houthi za su fara janyewa daga jiya Asabar kuma su kammala ranar Talata. Shugaban Majalisar Koli ta juyin juyi halin 'yan tawayen ya ce sun fara janyewa daga tasoshin ruwan tun daga ƙarfe 10 na safe agogon yankin.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babar rahotannin namu. Hedkwatar rundunar sojan Najeriya ta ce 'yan bindigar jihar Zamfara da ke ƙaura zuwa wasu sassa na ƙasar su ne suka sabunta hare-hare a makwabtan jihohi irin su Katsina da Sokoto, amma ta ce tana ɗaukar matakin yin maganinsu. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja ya haɗa mana rahoton.
Current search assessment revealed the migration of the bandits from their epicenter to other areas in Kaduna, Kano, and Niger States.
Babban Hafsa mai kula da harkokin ayyuka a hedkwatar rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General Lamidi Adeyoshin, ke jawabi ga taron manema labarai a nan Abuja, inda ke bayyana cewar nazarin da rundunar sojojin Najeriya ta yi a baya-bayan nan ya nuna cewar gungun 'yan bindigar da jihar Zamfara na ƙaura daga sansanoninsu da ke jihar ta Zamfaran zuwa wasu yankuna a makwabtan jihohi irin su Kaduna, Kano da Niger. General Lamidi Adeyoshin ya ce sun kuma lura cewar an sami farfadowar aika-aikar 'yan bindiga daɗi a wasu wujohin da ke makwabtaka da jihar ta Zamfara, inda wasu 'yan bindigar da ke tserewa ke kuma afkawa wasu yankunan jihohin Katsina da Sokoto. Saboda haka nema aka sake fasalin farmakin nan mai take exercise harbin kunama na uku, aka kuma fadada shi ya zuwa jihohin Kano, Katsina, Zamfara, Sokoto, Kaduna, Kebbi da Niger don tabbatar da an kawo ƙarshen waɗannan 'yan bindiga daɗi. Bisa la'akari da wannan ƙaura da 'yan bindigar ke yi nema a halin yanzu, babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ke shaida min cewar su ma a ɓangaren su suna ƙara ɗaukar sabbin matakai.
Aishi sa waɗannan sansane sababbi da muke gama, da bamu da sansane a birnin Gwari. Yanzu a birnin Magaji ma za mu yi sansane wanda yake cikin su sosai, so that ko da ta ina ne suka fito za mu iya tabbatar da cewa mun rike su. Banda mu ma kuma akwai sojojin ƙasa su ma da suke mu. Akwai 'yan sanda, Inspector General Police ya tura nashi mutane, kuma muna fatar da cewa dai mutane za su ci gaba da bamu bayanan sirri wajen da waɗannan mutane azzalumai suke, yadda za mu yi amfani da jirage da kuma ilimin da Allah ya bamu saboda mu kare dukiya da rayukan mutane.
Sojojin Najeriya dai a cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba, dan iyan mutum biyu, na da ƙarfin gwiwar shawo kan wannan matsala.
Sojojinmu da 'yan sandanmu in sun dukafa, aka ba su ƙarfin aiki, aka ba su kayan aiki, aka ba su abinda suke bukata, suna iya shanyo kan wannan abin. Ita kanta gwamnati abubuwan nan yana shafa mata shuni ne, don haka ya kamata ta tashi ta dukufa a yi abin nan haikan yadda ya kamata, ba sani ba sabo.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger, inda a yau a ko'ina a faɗin duniya ake bikin tunawa da ranar malaman jinya ta duniya, abin da ya sa Niger ta bi sahun takwarorinta na duniya wajen tunawa da wannan rana. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya haɗa mana rahoton.
A kowace shekara ranar 12 ga watan Mayu da ke kasancewa ranar tunawa da haihuwar Florence Nikitangale, matar da ta girka tubali na farko a duniya na aikin malaman asibiti, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta maida ranar tunawa da malaman jinya na duniya, inda a bana maudu'in ranar shine aikin jinya hanya madaidaiciya tare da kowa ya samu lafiya. Jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran ƙasashen duniya domin tunawa da wannan ranar, inda Dr. Idi Iliyasu, mai nasara ministan kiwon lafiya na kasar, yayi jawabi a kawohin yaɗa labarai na kasar albarkacin wannan ranar, yana mai cewa bunƙasar aikin malaman asibiti tun abinda malamin asibitin ya koyo daga makaranta yana iya faɗaɗa a cikin aikinsa, domin aiki na gari na malamin asibitin jinya yana samuwa ta hanyoyi da dama. Na farko dai a wurin matsalar kwarewa da yawan malaman jinya a dukkan faɗin ƙasa, haka ma a rarraba ma'aikatan daidai wa daida a dukkan yankunan ƙasa, da kyautata karɓar marasa lafiya a cikin asibitoci. Mun tuntuɓi Malam Hassan Haruna, mai magana da yawun babbar asibitin birnin Kwanni a wannan ranar ta yau ta tunawa da malaman jinya na duniya, domin jin kowane cikas ne malaman jinyan ke fama da shi a cikin nasu aikin.
Babban cikaskin da yanzu dai a yake gabanmu shine rashin yawancin ma'aikatan asibiti a cikin likitoci namu na ƙauye, don da ya kamata a ce ne duka likita a samu likitoci wadatacce yanda za su yi zuwa in talaka zo babu sai tsaya mishi aiki ya tashi, to babu su. Shine dai babban cikas na biyu, kuma dan latti da suke samu bisa ga albashinsu shi dai ne cikas na biyu wanda suke gani. Cikas na uku kuma wani lokaci suna ganin rashin fahimta tsakaninsu da al'umma. Shi likita ka gani in ka zo da dan malati ya kamata a ce ya karbe ka hannu biyu, kuma in ya karbe ka kai ma ya kamata a ce ka yi ladabi cikin ladabi, ka kwadi ciwon ka ai ma magani ka taya ka. To wani lokaci ba mu samu haka nan, in an ka zo sai ka ga mutum ko daga gida da taho ma yana da wasu azazzaga zuciyar shi bisa ga likita, in ya zo kuma sai ya ta wasu abubuwa da basu dace ba.
Su dai hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger ta hanyar ministan kiwon lafiya sun doki alwashin ci gaba da ƙara daukar ma'aikatan jinya da ƙara na'urori da magunguna a cikin asibitoci da ma ƙara gina wuraren shan magani musamman a karkara domin kyautata lafiyar al'ummomin da ke wannan kasar musamman mazauna karkara. Haruna Mamman Bago na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin Idan Kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin Idan Kwaya ta narke fa na wannan makon, za ku ji ƙarshen tattaunawar da na yi da Dr. Bashir Aliyu Umar, Imamin masallacin Al-Furqan da ke jihar Kano, Najeriya, wanda ya yi magana akan gudunmuwar da malamai suke bayarwa wajen yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'umma da kuma irin matakan da gwamnati ya kamata ta ɗauka wajen daƙile wannan lamarin. Na kuma ci gaba da tambayarsa kamar haka. To, ta fuskar addini, kowane irin hukunce-hukunce addini ya tanada ga masu shaye-shaye?
To, kaga dai ta'aziri ne ake wato horo mai tsanani, wanda asalinsa horon da aka san, haddin da aka sanya akan wanda ya sha giya bulala 80, to wanda haka sahabbai suke ijma'i suke ma wanda ya sha giya bulala 80, to kuma duk abin da yake gurbatar da tunani da hankali na sauran miyagun ƙwayoyi da suke irin abin da giya take ko makamancinsa, shi ma ana kiyasinsa akan giya a yi masa irin wannan haddin. To, amma tun da yake ba haddi ne na shari'a ba, horo ne ta addini, to alkali zai iya daukan mataki. To, kuma idan alkali shari'a, wato dokar laifuka ta jihar Kano wadda take ta shari'ar musulunci, ta sanya irin horo mai tsanani da ya wajaba a yi ma duk wanda aka kama shi yana shan giya din nan, yana shan miyagun ƙwayoyi, da kuma wanda yake fatocinsa. Shi ko wanda yake fatocinsa, koran zai iya kaiwa ko da ya zuwa ga kisa ne, kamar yadda muka ambata daga ayar da ta gabata. Kuma irin wannan mahanga ta shari'a shine kasashe da dama na musulmi suka dauka, wanda ya sanya wato irin waɗannan miyagun ƙwayoyi wato suka tashi da haikan domin yaƙi da su. Dole sai an yi amfani da ƙarfin shari'a, musamman shari'ar musulunci, wadda ta ɗauki matakai masu tsauri wajen maganta barna da maganin mabarnata a cikin al'umma. Dole 'yan majalisarmu su tsaya su dawo zuwa ga wato gyara dokoki ɗin da za su dace da abin da shari'ar musulunci ta tanada na yaƙi da barna a cikin al'umma.
To, daga ƙarshe, me za ka ce wa al'umma gaba ɗaya? Wace irin shawara za ka ba wa al'umma dangane da wannan, da kuma iyaye da kuma gwamnati ma gaba ɗaya?
Wato, hankali shi ne babban jarin da Allah ya ba ma ɗan adam. Idan mutum ya zamanto sanadiyar gurɓatar da hankalinsa, to ya watsar da zuwansa duniya baki ɗaya. Gara ma a ce ba a halice shi ba, gara ma a ce in ma da an halice shi an yi shi dan ba, saboda ya san cewa ranar alkiyama turɓaya zai zama. Amma wanda yake Allah ya ba shi hankalin da zai sanya shi ya gane Allah, ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi makansa tanadin samun rayuwa ta arziki na har abada a ranar lahira, ya je ya tozarta wannan hankalin, ya zo da yi ba har hankalinsa ya gushe ga baki ɗaya. Wannan gushewar hankalin tasa ta sanya shi bai tsina nama kansa komai ba a nan duniya, to ranar alkiyama ya shiga cikin azabar Allah, me amfanin zuwansa rayuwar duniya? Saboda haka tsare hankali ɗin nan larurai, don haka ya kamata mu tashi tsaye wajen waɗanda suke nema su gurɓata wato hankulan al'umma. Iyaye su ɗauki matakan da ya dace akan 'ya'yansu, sannan kuma a mata a guji wato abubuwan da suke sanya su suke tura su ya zuwa ga amfani da miyagun kwayoyi na hanyar tsangwama. Maza su ji tsoron haƙƙin Allah wajen haƙƙin mata. Tozarta haƙƙin mata yana daga cikin abin da yake sanya mata suke neman waɗannan shaye-shaye domin suna ganin wannan zai sayaya mushi. To al'umma su sani miyagun kwayoyi ba za su sayaya ba, sai dai ma su daɗa kai mutum zuwa ga hawiya, daga wahalar da yake ci zuwa wahala wadda ta fi ta muni. To wannan dole kowa ya san cewa ya kula da kansa nafsi-nafsi, mutum ya kula da kansa da iyalinsa. Idan muka kula da kawukanmu da iyalinmu, to al'ummarmu in Allah ya za ta tsaftata.
Dr. Bashir Ali Umar kenan, limamin masallacin Al-Furqan da ke jihar Kano, Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu, Dr. Bashir Ali Umar, limamin masallacin Al-Furqan da ke jihar Kano, Najeriya, sai kuma Bonsa Tufa da ya ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku sha ruwa lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji da Yahaya Danno Azare tare da Usaini Sabon Yaro ɗan Fulani duk a jihar Bauchi, inda suka ce salam VOA Hausa, haƙiƙa muna taya ɗaukacin musulmin duniya murnar zagayowar wannan wata na Ramadan. Da fatan za mu ci gaba da yin addu'o'i domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Wasiƙa ta gaba ta fito daga Shehu Adamin Rijau, inda ya ce idan Allah ya kai mu gobe Litinin ne, dokar haramta hawa babura za ta fara aiki a nan ƙaramar hukumar mu ta Rijau da ke jihar Neja. Sai dai kuma a hukumance mun ji an ce gandun dazuzzukan dokar za ta yi aiki, amma kuma mun ji ana raɗe-raɗin cewa har da cikin gari. A don haka muna buƙatar ƙarin bayani daga shugabanninmu domin gudun kar a takurawa jama'a a yayin da ake ƙoƙarin kawo gyara. Sako na gaba saƙon haɗin gwiwa ne daga Sulaiman Adamu Tandari Fataskun da Musa Sale Fataskun da Zubairu Lawan Musa Fataskun da Iliya Usaini Usman Journalist Fataskun, inda duk suka ce in ka ga baki mai tsawo to na mai musu ne. VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama mu tsokaci akan shugaba Muhammadu Buhari bisa amincewa da Godwin Omofele a karo na biyu a matsayin shugaban babban bankin Najeriya. A gaskiya mu al'ummar Najeriya ba ma goyen bayan wannan kuduri, domin kowa ya tuna bara bai ji dadin bana ba. Daga ƙarshe muna jajantawa ɗaukacin al'ummar jihar Kano bisa ga rashin Sharif Rabi'u Usman Baba, masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna addu'ar Allah ya ji kansa da rahama, amin summa amin. Sai saƙonmu na gaba ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa, inda ya ce assalamu murya Amurka, da Allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin ƙasarmu Najeriya da ya kamata ta yi koyi da gwamnatin jamhuriyar Nijar wajen samar da kayan masarufi akan farashi mai sauki a wannan lokaci da ake fuskantar azumin watan Ramadan. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aisha Gali Siraja Faki, inda ta ce salam VOA Hausa, Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da take addabar al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar Zamfara da Katsina da ma sauran sassan Najeriya baki ɗaya. Masu sauraro ga wannan saƙon. Don't go.
kisa babu magani ko gasha magani sai dacewa sunan shi kan jama'u ko ko si da dukkan kuwa ciki ya ga karyawa hanyar kamuwa ciwon jama'a bu saurare ni su zan farjawa wanda jikin shi ke zan karin jini
to madalla yanzu kuma albarkacin azumin watan ramadana ga nasihar malamai
Alhamdulillahi muna karewa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya nuna mana wannan wata mai daraja watan Ramadan watan Alqur'ani watan da Allah madaukakin sarki ke lullunkawa bayan salada a duk lokacin da suka yi ayyuka na alkhairi sannan kuma yake gafarta musu kurakuransu da kuma zanubansu muna fata Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata to har yanzu daga cikin wato garabasa da ake samu a cikin wannan wata na Ramadan shine maluma sukan gabatar da tafsirai na Alqur'ani mai girma a garuruwa da masallatai da fagage daban-daban inda aka ware domin wannan tafsiri to mu sani cewa fagagen tafsiri na Alqur'ani mai girma ba guraren baje haushi bane ba kuma guraren gugan zana bane ba kuma guraren mayar da martani ne akan abubuwan da za su kauda kan waɗanda ake karantarwa da kuma waɗanda suke zuwa dan jin karatu tsakanin su da Allah fi sabilillahi ba dan haka ina kira musamman ga ƴan uwana almajirai da kuma iyaye na malamai da mu sani cewa waɗanda Allah ya tara mana su muke karantar da su tafsirin Alqur'ani mai girma akwai bayin Allah da suke nufi da kyakkyawar manufa sun zo ne saurari umarni da kuma kalmar Allah da kuma umarni da kyawun al'amura da kuma barin abubuwan da ake hana su munana dan haka mu sani cewa su dinnan amanoni ne a gare mu mu karantar da su gaskiya tsakanin mu da mahalliccin mu sannan duk wanda Allah ya bashi damar karantar da bayin Allah kada ya dauka cewa shi yafi kowa a tana yiwa a cikin jama'an nan da ka tara kake karantar da su da Allah ya hore maka su akwai wanda zaka iya karatu har karshen rayuwarka a gaban sa baka kare ba to mu sani cewa wannan horewa ce ta Allah kuma duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufa da kasancewa yana tsayawa yayin mutane bayani na littafin Allah ya sani cewa shi wakilin Allah ne a karkashin littafin Allah dan haka ya tsare wannan amana ya ji tsoron Allah ya karantar da gaskiya ba da son zuciya ba muna fata Allah ya albarkace mu albarkacin alqur'ani kuma Allah ya sa alqur'ani ya jagorance mu har gidan aljanna Allah ya karbi ibadun mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To a takaicen Amurka da China sun shiga fafatawa a fagen cinikayya bayan tattaunawar su ta baya-bayan nan kan batutuwan cinikayya wanda har suka kammala ba tare da cimma jituwa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da shugaban Russia Vladimir Putin da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov a wannan satin a yayin da kasashen biyu ke takaddama kan wasu batutuwa ciki har da Venezuela da Iran da kuma katsalandan din Russia a zaben Amurka na shekara ta 2016. Jami'an gwamnatin kasar Pakistan sun ce wani gungun mutane kunshe da 'yan ta'adda da dama ya kai hari kan wani otel din Alatu a jiya Asabar daura da tashar jirgin ruwa ta Gwadar wadda ke gabar tekun Arabia ya halaka akalla jami'in tsaro guda. Jihohi 40 na Amurka sun shigar da ƙara a kotu ta tuhumar wasu kamfanonin harhaɗa magunguna su 20. Saboda yaudarar Amurkawa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafin mu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Calvin Fowler, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan za a sha ruwa lafiya.
Zero. Afrique.